لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيان خير. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 21 ga watan 2 shekara ta 1428 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 10 ga watan 3 shekara ta 2007 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mugun albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 108. Za mu tafi kitabul fada'il, haka ne ko? Karshen abinda muka karanta babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha, yau kuma za mu tafi kitabul fada'il, sashi da yake magana dangane da abubuwa masu falala, falalar abu kaza da abu kaza da abu kaza, shi za mu kidaya a cikin wannan kitabu. Na farko, babu fadli qira'atil qur'an, babun da yake magana akan falalar karatun alqur'ani. Idan mutum ya zanto mai karatun alqur'ani, sawabin yana iya karanta don ya haddace, ko kuma yana karanta ko da bai haddace ba, menene falalarsa? Sai aka yi masa tanadi na lada. Hadisi na 998 an karɓo daga Abu Umama radiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. من ذا الله سرى لأمنتين الله سبت جريش دي إيالين جدا سيكي اقرأ القرآن كلنك كرنت القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. دوما القرآن يزيزو yana mai ceton ma'abotansa a ranar tashin kiyama. Akan cewa mutum ma'abucin alqur'ani in ya zanto yana karanta shi a kowane yini, sawa'un ya haddace ko bai haddace ba. Sannan kuma fatarsa da yake iqra'ul qur'an yana iya ɗaukar ma'anar ku karanta shi gaba ɗaya, wato kayi sauka bayan sauka, sauka bayan sauka. Yana iya ɗaukar ma'anar ku karanta sashin da kuka iya karantawa a cikinsa, ko da kuwa ba dukansa kake iya karantawa ba, amma wanda ka iya ɗin izu ɗaya ne, izu biyu ne, kana maimaita shi a kai a kai, to kai ɗin ka zama ma'abucin alqur'ani. Hadisi na 999, wannan hadisi ne gabata Muslim ne rawaito shi. Hadisi na 999, وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وانا حديث انكر موجد قال النواس ابن سمعان الله قال يدعى قريب يتي ناجم أن الله سلالة من تثبت قريب ناجوا يؤتى يوم القيامة بالقرآن رانا تاهم قيامة ذا أزود القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به دماء أبو تنسى ودن دسوك كفن في سنة أي كده ناس أتكارا من هنا أبو دولياء كان كرار wato karatun kadai baya tsirar da bawa sai in ya hada da mai aiki. Shi yasa ce wa ahlihi da ma'abotansa allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya, waɗanda suka kasance suna aiki da shi a rayuwarsu ta duniya. Taqadumuhu suratul baqara, suratul baqara tana jagorar qur'anin gaba ɗayansa. Wa ali imran, da kuma ali imran su biyun sun wuce sauran surori na bin sa baya. Wato wannan na nuna cewa waɗannan surori Ubangiji Ta'ala zai fito da su da sifa da gangan jiki da za a gansu da ita a ranar tashin kiyama. Tuhajjani an sahibihima, suna ba da kariya ga ma'abucinsu. Suratul Baqara da suratul Ali Imran za su zanto masu ba da kariya, masu lakka na hujja ga mai karanta. dan an maka tambayar wani abu sai su falalar su sai ka sa ka tuno amsar da ya kamata ka bayar. Wannan hadisi Imamu Muslim ne ya rawaito shi. Hadisi dukwan na 1000 wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. An karbo daga Uthman dan Affan, Allah ya kare ta a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khayrukum, mafi alherin ku, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, wanda ya koyi al-Qur'ani kuma ya koyar da shi. To wanda ya zanto haka a cikin ku shine mafi fitin mutane. Wato duk wanda yake son fifiko yana tsaya da zanti al-Qur'ani da girma, yana kokarin koyar da kuma yana kokarin koyar da mutane. Koyan al-Qur'ani kuma koyan abu biyu ne. Abu na farko at-tilawa, karatu. Abu na biyu ta'allumul ma'ani, koyan sanin ma'anonin, kokarin sanin ma'anonin. Waɗannan ababen guda biyu su ne manyan al'amura dangane da koyan al-Qur'ani. Mutum ya iya tilawarsa, sannan kuma ya san ma'anarsa. Dan shi ne aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yayi, ya koyar da mutane lafazin sa, ya karantawa sannan ya sanar da su ma'ana. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu ala almu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محل الشاهد في آية الله يتلو عليهم آياته كغانا كويت كاراتوكا سيكما أقب سيكي ويعلمهم الكتاب وغيته وزكيهم سيكي ويعلمهم الكتاب والحكمة كغانا مولن koyar da ma'anar kitabu. Dan idan baka fassara shi da koyar da ma'ana ba, ya zama mai maikin yadlu, ya dullu ala tilawa bi ma'anar qira'a, sannan kuma yu'allimuhum, wannan yana da alaka da mai sanin ma'ana. Yadlu yana da alaka da koyan karatu, yu'allimuhum yana da alaka da mai sanin ma'ana. Shi yasa wajen at-tilawa sai kawai aka ce yadlu alaihim ayati, amma wajen sanin ma'ana sai aka hada da hadisi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, yana koyar da su Qur'ani da kuma alhikma, ita ce sunna. Saboda ba ka iya sanin ma'anar ayoyin alqur'ani sai ka bi ta kan hadisan manzon Allah. Amma tilawa, ko da baka bi kan hadisi ba za ka iya koyan tilawa. Ko wani mutum ya iya rera Qur'ani ko da bai san komai na hadisi ba, amma babu yadda za a iya san ma'anar sai ka san hadisi. Shi yasa dan tilawa ba kawo alhikma ba, amma wajen at-ta'lim sai aka kawo mai alhikma. Dan ka hada su tabaye ne guda biyu, Qur'ani da hadisi. Da kan utitul Qur'ana wa mithluhu ma, wannan hadisi na Uthman dan Affan wanda yake nuna fifikon wanda ya karanta Al-Qur'ani kuma ya koyar da shi, shine abinda muka yi izina lokacin da aka gina masallacin Uthman bin Affan da makaranta. Ana tunanin wani suna za a sa suna kaza, wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza, ne yi tafa'uli shi da kyakkyawan fata da wannan hadisi. Dan saboda Uthman dan Affan shi ne marubucin wannan hadisi. Nabi ba ta faɗa kowa wata a duniya, yau shekara 10 a ga sai yanzu muratawa ta kama, kaga ke zo shi ne hadisi cikon na 100 da 1000 ne yake cikin sun ce 1000 shi ne hadisin Uthman dan Affan, tunda shi ne marubucin hadisin. Sai muka sanya wa cibiyar suna Uthman bin Affan don kyakkyawan fatan wannan hadisi ya daskata a kanmu, mu karanta Al-Qur'ani mu karantar da shi, ko mu zanto mafi fitan al'umma. A gada mutum ya gada ma sai ya sa makarantar sunan babansa ko sunan kakansa, kamar yadda wadanda suke ko sunan wani ƙaton jeji, kamar yadda wadanda suke. Amma kaga sai ka sa abin da yake kayan kyakkyawan fata, kayan hasashe, ka halaro wani alkhairi daga cikin tafkar manzon Allah. sannan bugo na biyu a wannan lokacin shi a tana tashe a kan kuma daga cikin wanda shi a suka kusage ko Usman dan Affan muka ce a sa musallacin kuma Usman bin Affan shi ta jin sunan kullum dan abu ya gaskata a kansu da Allah ke liyagiza bihimul kuffar wannan hadisi da wahu Bukhari Imam Bukhari ya rawaito da haka da yayan uwa babu wani alheri a duniya illa ka koyi Qur'ani ka karanta shi duk abin da yake ba wannan ba kasa da wannan yake hadisi cikin na 1001 wani Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران متفق عليه حديث ندوب 1001 ان كربو daga ummuna aisha Allah ya kare da gare ta ummuna aisha ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce allazi yaqra alquran wa huwa mahirun bihi wanda yake karanta alqurani yana mai gwanin cewa wadan karatun sa mahirun bihi yani mujidul li tilawatihi wa qira'atihi ya iya karatunsa yana fitar da kowane harafi daga mafitarsa yana baiwa kowane harafi sifa da su dace da shi yana yin wakafi inda ya dace a yi wakafi yakan tashi daga inda ya dace a tashi don cikon ma'ana duk wanda ke wannan shine almahirul qur'an falalar wannan shine ma'a safaratul kiramil barara yana da mala'iku masu girma masu da'a yana tare da mala'iku masu girma masu da'a yana tare da su ma'ana su ne mazarratin gidansa duk lokacin da yake karatun alqur'ani ko mahallin da yake karatun alqur'ani ko su ne ma'abutan ranar tashin kiyama za su yi masa jagora zuwa gidan aljanna wallazi yaqra'u alqur'ana wa yatata'u fihi wanda ko yake karanta alqur'ani yana kwangaba kan baya a cikin sa ko yana kinkina a cikin sa ma'ana harshen sa bai gwanince da karatun ba ya fadi ya tashi wajen karatun wa huwa alaihi shaqqun alqur'ani ya zama mai wahala a kansa lahu ajran shi wannan yana da ladabi za a ba shi ladan tilawa kuma za a ba shi ladan wannan wahalar da yake sha kaga babu tafewa cikin karatun a ba shi ladan tilawar ga shi ya yi kowane harafi lada goma sannan a ba shi wata lada ta musamman ta yadda alqur'ani ke wahalar da muttafaqun alayhi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi na 1002 wa Nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه وانا حديثي عن كربو دغ ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس الله تعالى داغري يتي منذ الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجة مثال المؤمن الذي يقرا القران كما مثال الاترجة وانا دا يتاشي ني na sa an kai ni kasuwa a Madina dai in ga uturja kuma na saya na ci amma ba san sunan shi ba da hausa inda ban taɓa ganin shi ba a yanzu na ko wanda ya san sunan shi da hausa kuma sai faɗa mu amma ni dai ban sani ba amma dan ita ce ne a ce waya haka ba ji ba sun fa ake ga ji manzo Allah zai faɗa kamar uturja ne rihuha tayyibun wa sa'abuha tayyib wato ɗanɗanansa yana da daɗi sannan kuma ƙanshinsa ma yana da daɗi ga shi da ƙamshi ga shi kuma da ɗanɗano kuma haka yi filar idan kai ta kai babu sunan shi a hausa amma da turanci shi ne ne strawberry to kun ci strawberry wani ya laika kamun shi ne ba san shi wani a masu gaske ba mu da shi yana shi ne shi ta riba da wani shi ba sai a kai ba zaki Allah ya ji da bayani wa basal mu'min alladhi la yaqra'u alquran wa zalla sai ya rufa tayyibu tsamu ha tayyib kai kana cewa ba zaki misalin mummunin da yake baya karatun alqur'ani kamar littamra ko misalin sandabino irin busashen shine attamra la riha laha ba wani kanshi ta tare da shi amma wa fa'amu ha hulwun dan danan sa kuma na da zaki kun gane wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'u alqur'an kamathali ar-rayhana misalin munafikin da yake karatun alqur'ani kamar misalin itacen rayhan dai itacen rayhan rihuha tayyibun wa ta'amuha mur kanshinta na da dadi amma dandananta kuma daci wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'u alqur'an misalin munafikin da baya karatun alqur'ani kamathalil hanzala kamar misalin hanzala ne guna la riha laha ba ta da kamshi wa ba'mu hamurran sannan kuma dandanan ta daci ai kun san guna mutaba kuna dai tular da haka za a gaisu kore da zane a bayan sun tiyara suna ballaki ko ballar jiya kawai mutaba kuna dai imamu bukari da sunan sukarato dacin sa ya kai mutu kaka to wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kaga dai mummuni mutum biyu ne ko mai karatun alqur'ani ko wanda baya karatun alqur'ani mummunan da yake mai karatun alqur'ani to shine aka kwatanta shi da al-furuja wato imanin kansa dan dano ne sannan kuma ga karatun qur'ani shi kuma shine shaken da an gane ko yana kanki kenan saboda haka wallahi ko suke zuwa inda ake yawan karatun alqur'ani kina fata mun fahimta kuma da nasu hadisi maza Allah ya nuna haka majtama qawmun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa tadarusuna bainahum illa nazalat عليكم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة كذا حفتهم الملائكة ملائكة كذا ذوق المتدايرة طب وده كم شيء ولي كم شيء معنوي با كم شيء إلى النشر عليه ذاك الرحمة مثلا ممن الدبايا كنا تقول أنا كم كمان تندبينو كذاكي إذا كاتونا أما فبا وأنا كم شيء تندبينو كذا فكذا bayan da zai abin da yake dandanansa karfi kuma cinsa kuma da dadi yayi daidai da abin da yake kawai cinsa akwai zaki amma kuma wajen dandan wajen shakensa kuma bai da karfi kun gane ai shi ko munafiki iri biyu munafiki mai karatun alqur'ani ga ta abin da yake na karatun alqur'ani kowa duk wanda yake mummuni idan ya sauto qur'ani zai dace zai da hankalinsa to amma kuma ga shi mai yi munafiki ne shine fa'amu mur munafikin da bai karatun alqur'ani kuma na kamar hanzar wanda ba a sai ka tsare shi ta kowane bangare ke wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rubuta to za ka mu ne da bayan karatun qur'ani a annabi manzo Allah ba da me yake manzo Allah cewa mazlumul mu'min alladhi la yaqra'u alqur'an misalin mu'minin da baya karatun qur'ani za a samu amma ina so in san ta wace hanya za a samu mun yadda za a samu tunda manzo Allah kan ya faɗa lalle za a yi samun mummunin da baya karatun qur'ani ta wannan ba za mu yi tabbatuwa wa wani mummuni ne ya fi yi gaggawa haka a gurguje haka yanzu kawai so muke musan ansa karka ba mu labarin abokinka Allah shi ne ana ya gane ko ba ku ba amma mu so muke musani manzo Allah ya ce akwai mummunin da baya karatun qur'ani kawai so muke mu gane shin zan iya yi waga mummuni baya karatun qur'ani yadda za mu gane ansar ita ce karatun alqur'ani iri biyu ne akwai karatu na tilas na wajibi akwai karatu kuma na neman falala karatu na wajibi dole mutum ya karanta alqur'ani a cikin sallah sawon sallah farilla ko sunnatila karatu na neman falala shi ne wanda mutum zai ame a wajen sallah to don saboda haka a nan wurin karatu na waje na neman falala shi hadisin ke magana a kai kina fatan kun fahimta karatu na waje na neman falala amma a ce gaba ɗaya baya karatun qur'ani ne to zai zama baya sallah ke kina fatan kun fahimta ba zai yi a ce ga mummuni ba kuma ya zanto baya karatun qur'ani gaba ɗaya sai dai in ana abinda hadisi yake nufi yana nufin karatu na mai na musta'abbi karatu na neman falala shine bayar amma karatu na wajibi zai yi shine karatun cikin sallah ko duk abinda zai yi cikin wannan ma'anar ta wajibi ina ba na goma hinta. Hadithi na 1003 wa na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala daga Umar bin al-Khattab Allah ya kare da gare shi ce manzo Allah ya da mutun Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah yarfa bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina. Allah yana daukaka wadansu mutane da wannan littafi, yana kuma yin kasa da wasu mutane a sanadiyar wannan littafi. Wato a saboda alqur'ani sai Allah ya daukaka wani wanda da ba madaukakin bane ba, a saboda alqur'ani kuma sai Allah ya dangwafar da wani wanda da a ganin ido kamar madaukaki ne. Wato alqur'ani yana ba mutane da wuta ta duniya da lahira, kamar idan mutum ya yi imani da shi, ya yi riko da shi, ya iya karatunsa, yana aikin jibar gudan hali. Sannan kuma rage iya karatun suna kaskantar da mutum ya zama kuma baya da wani kima, baya da wani daraja. Ina ba na fahimta. Umar dan Khattab ya sano wannan hadisi lokacin da ya tashi daga Madina zai je Makka, sai gwamnansa na Makka shi kuma ya fito, sai suka ci karo a wani gari da ake kira Affan. Sai Umar dan Khattab ya tambaye shi, to wa ka bulo a Makka? Kuma ni ga jinin rodan ta kuma ka fito, sai sai na bar musu wani mutum mai suna Abdullahi bin Ali Fantar. Sai ce wai kuma Abdullahi sai ce maulamin muwali, wani yantattun bawa ne cikin yantattun bayi na mutan Makka. Amma ce ta kuma karanta wani zaka samu su sai yantattun bawa, sai ce innahu hafizul kitabillah wa alimun bil faraid, mahaddisin qur'ani ne sannan kuma yana da ilimi a babar da bangazo. Dan ka sai Ali Fantar da shi ya rike maka kafin dawo. Sai Umar Rasul Allah sai lalle manzo Allah yayi gaskiya, dama na jana cewa inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kan kuma da wannan lokaci idan sun ce mutum masanin Qur'ani ne, hadirin Qur'ani, ba sa nufin kowa wanda yake ya haddace bai san ma'ana ba, don su suna da cewa ne karatu da sanin ma'ana a hadirin suna haka karatun sahabbai yake, haka na tabi'ai yake, kan yi tabi'i da lokaci ne ya tsawo daga lokacin annabta shine da aka samu mutane na iya koyan Qur'ani amma ba tare da sun lura da ma'anarsa ba. Wannan kuma karamar hasara ba ce ba, rashin sanin ma'ana hasara ce. Dan ma ka din ma dan sanin Qur'ani sai in ka san ma'anarsa, ko da wani ke karantawa inda ka san ma'anarsa zaka ji dan sanin sa, balantana kuma kai idan kake karantawa. Dan haka da yayin kuma ba karamar riba ba ce ba a rayuwa ya kasance ka san Al-Qur'ani, ko ka haddace shi, ko ka haddace wani kaso a cikinsa. Sannan ba karamar riba ba ce ba ka sa ɗanka ya haddace Al-Qur'ani ko ya haddace wani kaso a cikinsa. Sannan kar ka manta lokacin da kake koyan Qur'ani ko ɗanka zai koya ya zanto cewa lalle ana koyan karatun tare da sanin ma'ana. Za a iya karatun a gwanin ce wajen ƙira'a, sannan kuma za a iya ma'anarsa, za a fahimci mai Qur'ani ke cewa. Don wannan shi ne ribar karatu, tunda a cikin karatu dole ana buƙatar tadabbur. A tadabbur kuma shi ne gudanar da tunaninka a kan lafazan da bakinka ke furtawa, tunaninka ya kai ya kawo menene ma'anarsu. To kada in baka san ma'anar ba, ya za ka iya tadabburi. Allah kuwa ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, dan mutane su lura da ayoyinsa. Lura da ayoyinku sai an san ma'ana, in ba san ma'ana ba wanda zai lura da ayoyin da suke cewa. Me suka sa mutum, me suka hana? Kuma inda za ka san wannan shi ne, ko yaya idan kana jin larabci, ko kuma ya fi kowane irin sani kaiwa Al-Qur'ani, kowace irin fahimta kai masa, ko mun kodoro fahimta, idan ka sa kanka za ka yi tadabburi, ka yi karatun Al-Qur'ani na rabin awa, kai ka karanta shafi biyu kadai ko uku, wallahi sai ka samu waɗansu ma'anoni sun bayyana a gare ka na wata aya wanda da baka tausaya ka lura da su ba. Ka ga wani abu ya fito maka fili sama da yadda yake a da, sakamakon tadabburi. Tadabburi ko ba zai yi ba sai an san ma'ana. حديث ندعو ليلة هدوء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. والآناء الساعات. An karɓo daga Abdullahi bin Umar, Allah ya kare da a gare shi, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la hasada illa fitnatayn, ba a burin samun abu irin nawa ne sai cikin abu guda biyu, wato bai halatta ba ka ce ya Allah ba ni irin abin da wane ke da shi sai in ɗaya ne daga cikin al'amura guda biyu. Domin lafazin alhasad a nan wurin ba wai alhasad bi ma'ana tamanni zawali ni'matul ghairi bane, hakikanin hasara shine tamanni zawali ni'matul ghairi, fatan Allah ya sa ni'imar wane ta kau, ta guce, ta bar. Wannan ai mummunan abu ne, wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub. Ba ta halatta ka yi mummunan fatan Allah ta abinda wani ke da shi ya bar shi, kuɗi da yake da shi ko wadata ko wani muƙami da yake da shi, kai fatan ya rasa kawai don kai kana jin haushin me yasa ya samu. Ina faɗa muku wannan bai halatta ba. To amma abin da ake nufi da alhasad a nan gurin shi ne al-ghibta. Al-ghibta shi ne an taghdhiba insanan fi ma ataahu Allah. Kai fatan ina ma ka samu irin abin da wane ya samu. To shi kai shi wannan fatan Allah ba ni irin abin da kai baiwa wane, ba shi halatta sai cikin al'amura ta. Kun gane? Na farko, rajulun ataahu Allahu al-Qur'an, mutumin da Allah ya ba shi al-Qur'ani, fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, yana tsaye da al-Qur'anin nan wajen aiki da shi, da karanta shi ciki da wajen sallah a lokutan yini da lokutan dare. Shine ana al-layli wa ana an-nahar, lokutan dare da lokutan yini. Wannan ya halatta ka ce ya Ubangiji ka bani sani na al-Qur'ani, ilimin al-Qur'ani irin nawa ne, dai in yi aiki irin nawa ne. Kar ka nemi ilimin ka dai sai garwaye da mai aiki. Dan haka ba a ce barzuna ataahu Allahu al-Qur'an kawai aka kiru, a'a, fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar, ga Qur'anin kuma yana aiki da shi. To wannan sai kai fatan Allah ka bani sanin al-Qur'ani irin nawa ne, in yi aiki irin nawa ne. Na biyu, wa rajulun ataahu Allahu malan, da wanda Allah ya bashi dukiya, fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, shi ma yana ciyar da dukiyar dan tashi wajen ayyukan alkhairi a lokutan dare da lokutan yini. Abin nufi, idan bukata cikin dare ta zo baya cewa sai dare ya waye, idan bukata da rana ta zo baya cewa sai dare ya yi. Duk lokacin da bukatar da a ciyar ta zo to zai ciyar. Da wuya a samu wani lokaci da baya ciyarwa, ko dai da dare ko da rana. Ko ya biya miskini abincin safe ko ya ba shi abinci. Ko ya taimako da rana ko ya taimako da safe. To shi ma ya halatta ka ce ya Ubangiji ka bani dukiya irin ta wane, ni ma in yi aikin alheri irin na wane. To wannan ne kadai za ka yi gifa, amma ban da wannan ba ka cewa kuma wanda Allah ya ba shi mulki sai maka samu mulki da safe. Ku duba ko da ku shi ya yi adalci, manzo Allah zai bai ce ba ne ba. Ko da mai mulkin ya yi adalci, balantana na ya rufin adalci. Ya Allah ya taka baiwa wani zauna, shi ma ka bani zauna. Ya Allah ya taka baiwa wani sarauta, shi ma ka bani sarauta. Ya Allah ya taka baiwa wani kaza, shi ma ka bani kaza. Sai waɗannan ababen guda biyu kawai ya halatta ke gifa. Ko muhimmi dai muhimmi wanda shi ne ya fi komai muhimmanci, wato ba wai kawai ka ce ya Allah ba ni ilimi irin da wani ba, a'a, tare da aiki. Ya Allah ba ni dukiya irin da wani ba, ba wannan kadai ba, a'a, tare da aiki irin da wani. To kaga kenan, tun asali idan mai dukiyar garinku, mai dukiyar unguwarku, da ya ma kwarfi ne kake ganin ka samu dukiya irin ta shi baya aiki ne, dama ba a ce ka roƙi irin wannan. Ba aikin asali da dukiyar. Idan hasidin garinku, hasidin unguwarku, masanin Qur'anin garinku, shi dama baya aiki da shi, to dama ba a ce ka roƙi ma irin wannan ba kuma fara. Sai dai mai shi wanda yake aiki. Hadisi na 1005 wa al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma qala kana rajulun يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن متفق عليه. Hadithin Al-Bara ibn Azib, Allah ya kare shi a gare shi, yace kana rajulun yaqra'u suratul kahf, wani mutum ya kasance yana karanta suratul kahf, wa indahu farasun marbutun, yana da doki wanda yake an daure shi bi shafanaini da igiyoyi biyu, fa tagashshat sahabatu, sai kawai girgije ya zo yana lullube wannan wato ainihin mutumin ko kuma dokin. Kun gane? Fa ja'ala tadunu, girgizan na karewa kasa-kasa inda dokin yake, wa ja'ala farasuhu yanfir, shi kuma dokin yana kokarin zafura yana zallo don ya gudu don ya ga girgije na yau kasa-kasa, kaga zai tsoraka. Falamma asbaha, yayin da wannan bawan Allah ya waye gari, ata annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi. Fa zakara zalika la, ya ambata wa annabi wannan abu. Fa qala, sai annabi ya ce, tilka sakinatu tanazzalat lil qur'an, wannan natsuwa ce ta sauka domin alqur'ani, natsuwa ce da take sauka domin karatun alqur'ani. Da take wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ahlus sunna suke kafa hujja da shi kan abin da ake kira tubutu karamatul awliya, tabbatuwar karamar waliyan Allah. In ka ga wannan ai karama ce, mutum yana karanta zulkafi ga girgije yana yau kasa-kasa zai lallabe dokinsa, kai yanzu tun daga karanta zulkafi ka ga ya girgija. Wannan karama ce, dama a mizanin a wurin ahlus sunna wal jama'a, na farko sun yadda akwai waliyai, na biyu kuma sun yadda waliyai suna da karama. Inda bambanci yake tsakanin ahlus sunna da yan bid'a, su ahlus sunna sukan ɗauka walitaka abu biyu ke tabbatar da ita kamar da Qur'ani, al-imanu wa taqwa. Imanin taqwa a nan wurin shi ne ke tabbatarwa da mutum wilaya. Idan mutum ya fi ka nauyin imani da nauyin taqwa, to walitaka ta tafi taka kenan. Wanda yake imaninsa na ƙasa ne, taqwarsa ta ƙasa ce, to walitaka sa irin mitsitsiya ce kenan, irin kankanuwa. Da haka akwai irin mitsitsiyar walitaka, akwai ta tsakatsakiya, akwai kuma makwarar walitaka. Da haka da wannan ma'anar annabawa kansu waliyan Allah ne, in muka ɗauki wannan ma'anar ta imani da taqwa, dan annabawa sun fi kowa taqwa, sun fi kowa imani. Dan haka wannan shine ke tabbatar da walitaka. Duk wanda aka samu yana taqwa, yana da imani, to ya zama waliyin Allah. Mazaunin birni ne ko mazaunin ƙauye ne, sannan kuma mace ce ko namiji ne, sannan a zamanin da ne ko a zamanin yanzu ko kuma lokaci da ya zo nan gaba. Tunda Allah ce, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. To kaga a nan gurin su kuma yan bid'a sai su ware waɗansu mutane suke su kaɗai ne waliyai, sauran mutane sun zama mabiyan waliyai. To kaga inda rikicin yake, su kyale walitaka, duk wani bawan Allah mai imani da taqwa ya samu nasibinsa a cikinta, to shikenan. Amma taskance walitaka a wani su so ɗan ƙarami a sa waɗansu a ciki su kaɗai ne waliyai, sauran suna wajen rana na dukansu, jina azu suna wuce. Sannan wajen abin da ake kira karama ta waliyai, ahlus sunna sun yadda da karamar waliyai. Bambanci tsakanin yan bid'a da ahlus sunna shi ne, su ahlus sunna suna da aqidar ba sharadi bane ba dan kana da waliyai sai ka samu karama, ka iya samu ka iya rasa. Samun ka karama wani abu ne da Allah ya so karrama ka da shi, rashin ta ko ba nuna Allah baya san ka. Sannan wanda ya fi yawan karama baya nuna fifikonsa akan mai karama da bata kai tasa yawa ba. A'a, wanda ya fi ta kawar nan ya fi dai girman walitaka, ko da karama ta zanto kaɗan. Wanda ya fi imani da taqwa shi ya fi girman walitaka, ko da karama ta zanto ba ta da yawa. Ashe, yawan karama ba shi ke nuna bunƙasar wali ba. A'a, bunƙasar imani da taqwa ke nuna bunƙasar walitaka. Ina ba ta fahimta. Wannan ta sa waɗanda suka samu karamomi cikin tabi'ai suka ji waɗanda suka samu cikin sahabbai yawa, tare cewa sahabbai sun fi tabi'ai girman imani da taqwa. Kuma karamomi da aka samu a bayan cikin tabi'u tabi'ina sun fi na cikin tabi'ai kuma yawa. To amma kuma tare cewa tabi'ai kuma sun fi tabi'u tabi'ina, falalla da daraja da tsoron Allah da taqwa. Ina ba ta fahimta. Sannan kuma ahlus sunna sukan ɗauka ita karama takan faru ba tare da waliyi ma ya san za ta faru ba. Da haka waliyi baya takara da karama, baya cewa yana daga cikin karama ta kawo guzu zan hauka hau je maka. Waliyi baya haka, duk wanda ya ce ga guzu ka hau zan kai ka maka, kuma aka hau kuka je maka, ka ganka a arfa ko gun za ka yi ka'aba kun dawo gida, wallahi tallahi mai tsafi ba waliyi bane ba. na rantsi da Allah tsafi yake ba a takara da ita. Ina fata mun fahimta, amma su kuma ƴan bid'a suna ganin ana takara da ita. Da haka duk lokacin da mutum ya ce maka zan yi maka wani abu, ya yi maka wani abin da ya keta al'ada, to kai wannan kare yanzu sai ka ɗauka wali ne ko ba wali ba ne ba, kalli maganganunsa da ayyukansa. Idan maganganunsa da ayyukansa na imani ne, na musulunci ne, na taqwa ne, na tsoron Allah ne, na gaskiya da rufin amana da cika alkawari, to ya iya zama wannan abin karamar. Idan maganganunsa akwai karancin tsoron Allah ko karancin taqwa, akwai karancin tsayi da sallah, akwai yin sallah ba alwala, akwai yin sallah da janaba a jika, to wannan mutum matsafi ne. Yanzu ake zo musulmi ma ba wai ya zama wani abu da ba, ya zai ma ya zama musulmi ake fama ya jaddada imani ya ga musulunci yanzu sabo. To wannan shine abin da mutane ba sa bambanta, su da sun ga wani abu mai wanda ya saba ma al'ada sai ya dauka wannan abin ya zama mai, ya zama karama. Da wani ya ce rantsai dan ka, kiran sai dan ka, ya haka ya mika hannu baya, ya haka ya kawo maka inabi, ya ce daga Madina ne, sai ka ce wali ne, wannan kuma tsafi. Ko ya haka yi da hannu baya, ya haka sai kawo maka bagaruwar maka, wannan duk tsafi. Ko ya ce rantsai dan ka bude sai ka zo kunje kuna dawafi, za ka ka'aba ce ka ci kuna dawafi, duk wannan tsafi ne. Aljanu da suke kai su aljan zai iya kai mutum. Ibn Taymiyya ya ce to inda suka yi masa abin nan barna ba su sani ba, sun sa sun rufe sunonin annabi da dama, na farko ba a je an tsaya da su yi kati ba, sun yi wanka, sun yi sarki, sun yi ɗan sun zanyi hirami goma da aljan gidan shi ka da Kano mai sarki ba ko idan sai ka'aba. Manzo Allah kuma ya ce a tsaya a miƙati a kulla niyya, ka ga shi aljan bai tsaya da ka ba, dai shi gaggawa yake ne. Allah ya manta biya ya gama da su wannan hakika makance zai iya kai mutum, aljan zai iya ɗauka mutum ya kai shi makance kiri da mutum, zai iya kai mutum. Zai iya yi wa a waye gari da kai ranar Arfa kana Kano, amma kuma a yi tsayawar Arfa da kai ya ce zai kai ka yi tsayawar Arfa, ya ce ga kan Arfa kana ganin kowa, ku gama labbaika labbaika jama'a suna tafiya musu lifafa, kuma ka dawo ka ga baka da haji. To amma sai mutane su ɗauka wannan ma wai duk karama, kuma su aljanu galibi sukan yi yarjejeniya ne da mutumin da za su yi wa haka, ko dai ya bar sallah ɗaya daga cikin sallolinsa guda biyar, ko kuma ya rinka yin ta ba a kan lokacin ta ba, su ce ka daina yin salloli a kan lokacin su, ka bari sai ka zo kwanciya da daddare ka tara su duka, ka yi asuba da azhar da al'asar da magariba da isha. Ko kuma su ce a cikin salloli guda biyar din ka bar ɗaya tak, ko su ce a'a ka rinka yin sallah amma ban da sarki ba kai ba wankan jaraba. Sai wa akwai aljanan da zai ce jikar ɗan zuwa wajen ka shine sai in kana barin jaraba a duka ba ka wanka, to da abin da kake tsaye zuwa wajen ka zai kawo maka arziki, zai maka zai ne, zai biya sato ya kawo maka motar ka, za ta taho da kayan su maganin ka buɗe mata hanya ta wuce, 'yan kwastan ba za su da yi har sai ta je yadda za ka yi. Duk zai iya za ka iya zuwa ka tambaye wani kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyu ya kasa maka musu ya ɗauka ya baka, duk a sakamakon aljan ya sa ka daina sallah ko ka daina wankan jaraba ko ka daina zuri. Lanin tashin kiyama Allah ya tara su aljanun da waɗancan, a tambaye aljanu me yasa suka ce rabbana istamta ba'aduna bi ba'din wa balagana ajalan alladhi ajjaltana, sai mu ya mulu da sai haka muka rayu har zuwa lokacin da daga kai ya je mana. Allah ta annaru maka wa ku khalidin fiha, wuta ta ce kuma ku ba da ku da wannan lu wannan sunan da yawa musamman yanzu kuma yan siyasa da masu tsafin nan suka zato alaba, wadanda suna yanka jakai, wadanda suna yanka kaza, wadanda suna yanka kaza, ana kullewa kuma duk wajen neman duniya kaɗai mutum ya yi asarar imanin ta gaba ɗaya, duniya da idan ka samu baka da tabbas ɗin ka ci ko baka ci ba. Yanzu ai baka samu duniyar ba, kwanciyar hankali ka iya samun kuɗi, amma baka san su ma baki ɗin da yake sai da kwanciyar hankali ba. Allah ya raba ka da kwanciyar hankali, ka iya samun mulki amma ka rasa kwanciyar hankali, ka rasa natsuwa, kana firgice, baka zauna da matanka sun more ka kama more su ba, baka zauna da ƴaƴanka sun more ka kama more su ba, makota an riga an yanke alaƙa tsakanin ka da su saboda yanayi na mulki da siyasa, kullum ana gurgu a gurgu ana tunture mutane kan arasa inda ka bar ko amarya za a kai ta gida, an hana ka baka magana da wanda kake so, wanda yake son yayi magana da kai kuma baya samun dama. Ina da jiya cikin wannan sai wannan kawai kokarin wata kike ba ta baki ta ko daidai, shi ne zai fahimci wannan kamar daɗi ne, amma wahala ce. kuna sauraron hadisi kowa hankalinsa a kwance. Yanzu duk inda a ce za ka tsaya kansular sola abin da wata ce wata biya ya zafi billa tsanar da wuya wani yanzu fatiha inda ba dan ya haddace ta ba da wallahi in yanzu ya haddace sai dai ya kiyar sallah ba ta da duwa saboda ta ka hankali amma ya sa ya haddace din yana yaro karami alhamdulillahi rabbil alamin arhamani arhim ya haddace irin wannan tsarin haka za ta kuma Allah ya rufa mana asiri dan haka da yayan uwa karama yadda take wato abu ne Allah ke karrama bawa da shi ba tare da shi bawan ya sani ba kuma baya takarar da shi cewa zai yi kaza amma dabo da rufa'ido da masu sihiri suke wannan baya cikin karama wannan tsafi ne ko dabo ne ko rufa'ido ne ko alaka da aljanu isti'ana billah jinni kenan neman taimakon aljanu don biyan waɗansu bukatu mutum ya kawo na sawarikul adad wani abin ta kai kiki da za a ga waɗansu abubuwan da ake nufa a matsayin karamomin wanda ya yi wato hankali ma ba zai karfe su ba amma dukansu Abdulwahab Sha'rani ya kawo su a cikin darussan auliya sai abu kaza ne da cikin karama yana da cikin karamar wani wali ya fito wata rana yawa mutane hudu ba tsirara wani nan karama ke ka jin girman Allah mutum ya fito tsirara ya fito ba wai kuma karama ce yana daga cikin karamar wani ya yi kaza an yi takara da wani wali aka ce in ka isa ka shanye zuwa kududdufin na yake zai shanye wani ya kafa bakinsa kududdufin kuma can gurin ya bude abin da ta tsiraitinsa daga baya kuma ruwan yana biyu ta cikinsa ta bakinsa yana fata tsiraitinsa har ruwan kududdufin ya kare kinsa kun gana kanki suka ga anan wurin wanda kuma duka rama ce za a lissafa wannan wannan ba a cikin littattafansu wanda suka rubuta da hannunsu ya yan uwa kaje tabakatan auliya na Sha'rani duk waɗannan suna nan a cikin arziki ya za a yi wannan ya zama addini tsakaninku da arziki addini shi ne Qur'ani shi ne hadisin manzon Allah shi ne yaya annabi gudanar da rayuwarsa shi da sahabbai da tabi'in tabi'u tabi'ina wannan shi ne addini amma da tsatsuniyoyi ne zolayar mutane da ba su da ba gaske ba ne ba za su taɓa zama addini ba حديث ندبو الآيات كده وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah idan an ce harafi ana nufin baki ɗaya cikin bakake na Al-Qur'ani mutum ya karanta shi falahu hasana to yana da kyakkyawan lada har guda goma wal hasanatu bi ajri yana da kyakkyawan lada guda ɗaya wal hasanatu bi ajri amsalha wannan kyakkyawan aiki guda ɗaya kuma za a baki lada goma la aqulu alif lam mim harfun manzo Allah ce ba na nufin alif lam mim harafi ɗaya ne ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف هذا في نبي زمن كنسا هكا لا هكا ميم رواه الترمذي وقال حديث حسن وتتكلم قل أعوذ برب الفلق إذا ذاك في قل كان لا داعي أعوذ كاغا حرف أبو داود 40 كاغوما 20 دم فالكو 60 جيبا كو تتكلم قل أعوذ كان لا داعي فابن دي في Al-Qur'ani ilmu wannan ladan. Dan Al-Qur'ani shine mafi cikin yake. Hadisi na 1007 wa an ibn Abbas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytil kharib. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. An karbo daga Abdullah da Abbas Allah ya kare ta garin shi da mahaifinsa. yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran wanda a cikin sa babu wani abu na alqurani wanda a cikin sa ba komai na alqurani kal baytil kharib ya zama kamar rusasshen gida kamar kango rawahu at-tirmidhi at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun asrun sahih shaykh nasir bin yace alladhi lam yahfaz shay'an min alquran wal hadith takallamtu alayhi fil mishkat bima yaqtadi annahu dha'ifun faradiyyu wato a cikin miskatu masabi malar bani yayi magana akan hadisin wanda yake nuna cewa dai hadisi ne zan yi shi wannan hadisi ne 1008 wa na abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kare da gare su da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi kale yace yuqalu li sahib al-quran za a ce da ma'abucin al-qur'ani ikra wartaqi ka karanta al-qur'ani ka kare yin sama ta fukar matsayi warattil kai tartili wajen karatun qur'ani tartili shine karanta al-qur'ani daki daki dalla dalla ba da gaggawa ba kama kunta turattilu fid dunya kamar yadda ka kasance kana yi a rayuwarka ta duniya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takrawa karshen matsayinka cikin aljanna shine karshen ayar da ka iya karantawa rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih rawahu abu daud da tirmidhi suka rawaito hadisi ne hasan sahih wato kenan gurgudan abin da ka karanta gurgudan fadlarka cikin aljanna shi yasa ko da a yakin Uhud lokacin da sahabbai da yawa suka yi shahada da aka zo binne su larura ta sa ana binne mutum biyu mutum uku a cikin rami ɗaya idan an kawo su za a sa cikin rami sai manzon Allah ya ce ku nuna mun ma ya fi kaso mai yawa na alkur'ani cikin su idan an nuna shi sai manzon Allah ya saki shi ne yake bi mu kibla daga nan sai wa idan an nuna na biyu sai a saki a bayansa daga nan sai wa nuna ku sai manzon Allah ya saki a kai wato ko da bayan sun mutu fallalar su ba ɗaya ba ce wanda ya fi yawan karatu ɗin wato abin da ya karanta ya fi yawa to shi ne ke da babban matsayi sama da wanda ya abin da ya karanta bai kawo wannan yawa ashe mai har da izu hudu baya daidai da mai har da izu uku hadisi na 1010 wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace innama masalu sahibil qur'an sanade misalin ma'abucin alqur'ani mahaddatinsa kama salil ibilil mu'akkala kamar mai raquma ne wanda ya sa musu igiya ya daure in ahada alaiha amsakaha in ya ci gaba da rike igiyar a hannunsa to raqumanta suna nan ƙararru wayan aslaqaha zahabat in ko ya saki igiyar a hannunsa raqumi nan take yake tafiya shi raqumi dole idan ka sa igiyar sai kari ko ya ka sake ta to zai gaya amma kuma ko ya karke kuma yana nan ko yaro karbe yake igiyar kuma zai gaya to sai manzo Allah yake nuna Qur'ani idan kana yawan bi ta sai da gobe da gobe nan amma in ka kyale shi kuwa to wata rana zaka rabe shi karaka ko da mutun ya hada don haka hanya mafi tsafta ta kiyaye alkur'ani shine yawan maimaita shi akai akai kuma mutum yana da tsari guda biyu wajen maimaita shi ko dai a cikin sallah ko a wajen sallah a cikin sallah sai ka rinka yin yaman dai alal akalli ko shafa'i da wuturi ka rinka yin mai tsawo za ka iya yin kowace raka a ɗaya izu ɗaya in ma shafa'i da wuturi ka raka a uku ne ka ga dai ka yi izu uku to idan kullum kana izu uku a matsayinka na hafiz zaman Qur'ani a kwana nawa za ka farce kwana 20 ka fitar Qur'ani idan kullum izu uku kadai kake idan mutum kuma zai yi kokari a cikin kullum zai izu biyar na Qur'ani kullum izu biyar to kwana nawa zai so kake kwana 10 kullum izu biyar kwana 10 za ka so idan mutum na yin sake nan kamar a cikin kiyamun laili ko kuma in baya a cikin kiyamun laili ya bai wa kansa wata ka'ida a cikin salloli guda biyar sannan duk lokacin da aka yi wata sallah to kare tashi daga wajensa ya karanta ilimin daya magana sai ta minti 10-15 in ya yi wa minti 20 ka karanta ilimin daya a zahar na asar magariba ne ta yi in akwai sallar da kake ganin baka da sarari bayan ta to sai ka sanya izubin ta ya zanto a wata sallar da ka fi yalwar lokaci ka dauka bayan sallah asuba za ka yi biyu ko uku sannan kuma sauran biyan ka sai da za ka shigar da su ko bayan azhar da al'asar ko bayan azhar da isha'i ko dai lokacin da kake ka fi samun yalwa duk kullum za ka yi izu biyar kana kwana 10 mutum ya soke alkur'ani daga nan daga nan mutum na karawa har ya zo ranar da zai iya sauke Qur'ani cikin kwana uku, wanda yake da himma kuma yake da yawan lokaci. A takaice dai mutum ya kasance yana da mutunci ne, abinda Qur'ani baya so faki. In ka yi faki saboda wata larura ka ɗauka faki da ke za ka biya. In mutum ya ɗauki wannan ka'idar zai samu hutu mai yawa, tana da wahala, lizanta ta koda yaushe tana da wahala. Amma dai manzo Allah ya ce sajidu wa qaribu, ku yi ƙoƙarin saiti sosai wajen bin tafarki, kuma ka kusanci hanyar daidai, ko da ku zama kanta ɗari wasu ɗari ba dai kun kwatanta. To abinda ake son mutum ya dinga na al-muqaraba, ƙoƙarin bin hanyar daidai. Babu istihbab tahsin as-sawt bil Qur'an wa talab al-qira'ati min husn as-sawt ko kuma min hasan as-sawt wal istima'i laha. Babu mustahabbancin kyautata murya wajen karatun Alkur'ani da neman karatun Alkur'ani daga wajen wanda yake da kyakkyawan sauti da kuma saurarensa in yana yi. Wannan babu zai nuna mustahabbancin ababe guda nawa? Ababe guda uku. Abu na farko, ka yi ƙoƙarin muryar ka ta zanto mai kyau lokacin da kake karatun Alkur'ani. Abu na biyu, in wani Allah ya ba shi kyakkyawan murya, yana da kyau ka ce masa da Allah wani ɗan karanta min Kur'ani in yana da lokaci ya karanta ba. Kuma lokacin da yake karanta kuma ka tsaya ka saurara, kada ka sake karanta ko kai kai gaba. Hadisi na 1011, wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, dadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ma azina Allahu li shay'in, Allah bai taba sauraron wani abu ba, ma azina irin sauraron da yake yi linabiyin ga wani annabi cikin annabawansa, hasani sauti mai kyakkyawan murya, ya taganna bil Qur'an wanda yake rera Alkur'ani, yajharu bihi yana bayyana karatunsa a fili. Wato duk wani danyen abin saurare ba irin abin sauraron da Allah ya fi so, irin yaji annabin da yake da daddaɗan sauti yana karanta Alkur'ani. Kar ku manta lafazin Alkur'an a nan ba yana nufin lallai Alkur'anin wannan ba, daidai da Taura'a ya kirsa suna Alkur'an, Az-Zabura ya kirsa da suna Alkur'an, duk wani abin karanta in mun dauki tsantsan ma'anarsa ta larabci. Amma Alkur'ani a matsayin suna ne, to wannan suna ne a matsayin suna ne na littafin da aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ta fuskar ma'ana ana nufin abin karanta. To abinda dai Imamun Nawawi yake ne, duk da cewa wannan hadisi na nuna yadda Allah ke sauraron karatun annabinsa yayin da yake rera Alkur'ani yake bayyana shi, to wannan baya taƙaitowa akan annabi. Dukkan wani mai daɗin murya da yake rera Alkur'ani Allah na sauraron sa. Kun gane shi, duk daɗin muryar ka ba lallai bane ta kai irin ta wani annabi cikin annabawa, amma gurgudan daɗin muryar ka gurgudan sauraron wannan saurare, kuma Allah da biyo kan sunan yadda yake saurara. Ma'ana azina, ma'anar azina ay istama'a sauraro, wa isharatun ila ar-ridha wal qabul. Annabi Imam An-Nawawi yace wannan isara ce zuwa ga Allah ya yarda da abin kuma ya karba ke tunda har ya saurara. Hadisi na 1012, wa Nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la, Abu Musa al-Ash'ari yace manzon Allah ya ce da shi, laqad utita mizmaran min mazamir ali dawud, hakika Allah ya baka sarewa irin sarewar gidan annabi Dawud, irin sarewa ta iyalan annabi Dawud. Abin da ke nufi da mizmar a nan gurin shine daɗin murya, daɗin sauti. Abu Musa al-Ash'ari yana da daɗin sauti, kuma a cikin annabawa annabi Dawud yana da daɗin sauti. Sai manzo Allah ke kwatanta Abu Musa al-Ash'ari cewa yana da wannan sifi na daɗin murya irin na annabi Dawud. Ba wannan yana kamanta daidai muryar Abu Musa al-Ash'ari iri ɗaya ce daidai wadai da ta annabi Dawud ba, a'a, yana da wani nasibi na daɗin murya irin yadda annabi Dawud yake da nasibi na daɗin murya. Amma tsakanin nasibin wannan da nasibin wannan ba lallai bane su zanto daidai wadai da. Kun gane, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud, abinda yake nufi da ali Dawud shi annabi Dawud karkarsa mutum. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رواية مسلم من ذا الله يتدى أبو موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة إذا ما كاغني إنا سولاران كراتونك أدرانجيا إذا ما كاغن لوكة سندنجي نسأيا إنا سولاران كراتونك واتو أبو مصر أشعرينا كراتون قرآن يسوى الزرق مريضة ونزع الله يسأيا وقصة دشي ينجي يقوم بسليما سيشي إذا ما كاغن لوكة riwayar bukhari da muslim sai abu dawud yace law alim sai abu abunna abu musa yace law alimtu makanaka la habbartuha laka tahbira inda na san kana nan kana ji to da na kyautata karatu matakar kyautatawa dan inda da maka rai to anan malamai suke cewa to wannan na nufin ya halatta ga mai karatu ya kyautata muryarsa dan mai saurare ko bai halatta محل الشاهد دي يا هلتا كا كوتة مريركا دن أجداء زنشان الله دن أفيفي تاجة أكا ون أبن سولاري دا باشيبا تونا لا دا تيكي كلا أيك لا دا تيكي أما إذن يظن توم مقصود كدين حكا كيني دن كسامي يبنسو با دن كسامو جاو حنك لسزوا غال قرآن با يبن كيكا فوق لواجه تيكي تونا كيني ريكو بتاك دي إنا فتاهم سينتا أما misali yanzu in kasta murya ta zan karanta da kusurcin Qur'ani yi kokari murya ta ta yi daɗi don ku koya wannan ba laifi ne ba ka yi kokari murya ka ta yi daɗi don ɗaliban ka su koya wannan ba laifi kai ba abin da yake laifi shi ne zan so makasudin yin ka shi ne don aibe ka ko ya zan so abin da kake din ƙaƙala kake yi baka iya ba kake yin murya da ba ta ka ba bisa ga ƙaƙale wannan kowa zai je daidai ikonsa la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ba a san mutum ya yi takallo mutum ya ƙara murfi da yawa sama da kima ko ya ƙara gunna da ya tsoho da yawa sama da kima wannan da ba a bukatar sa ka yi dai abin da yake daidai wa daidai yadda za ka yi wa an al-bara ibn azib radiyallahu anhu ma qal daga bara ibn azib Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qara'a fil isha bit-tin waz-zaytun na ji manzon Allah a cikin sallar isha'i ya karanta wattini wa zaitun fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu ban taba jin wani mahalluki ba mafi dadin murya irin manzon Allah muttabaqun alayhi dan wannan wallahi sahabbai sun more a sai ka ji karatun manzon Allah ai ba garma ba ne ko irin waɗanda Allah bai wa murya cikin manyan malamai da ake jinsu a duniya a ce gashi ka ji karatunsa kai da shi ba a kasar ba ai za ka ga kana da dai wani kamar ka samu wani ulu sana wato sanadinka ya zanto kai tsaye daga kai zuwa ga shi wannan malamin ba ta hanyar kasar ba yana da daɗi ai to kuma ballan sana manzon Allah wanda ba za a kusanta shi da wani mutum cikin mutane ba sai sahabbai wato sun shiri ba rayuwa wa nabi lubaba bakir ibn abdul munzir رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد جيد معنى يتغنى يحصن صوته بالقرآن أنكر قولك أبو لبابة هنا بشير ابن عبد المنذر الله قال الدابري يجي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذلك أزراد أمنت الله سبت قريش ياتي mallam ya tazanna bil qur'ani fa laysa minna dukkan wanda bai rera alqur'ani ba ya cikin mu haka wannan kuma malamai suka fassara shi wanda suka fassara shi da cewa mallam ya tazanna bil qur'an dukkan wanda bai wadatu da alqur'ani ba fa laysa minna ba ya cikin mu dukkan wanda bai wadatu da alqur'ani ba yana neman wadan su hukunta hukunta ga wajen qur'ani wanda sun tikiro da alqur'ani maza Allah ce ba ya tare da su ake qur'ani ya wadace ka qur'ani hada da hadisan manzo Allah su wadace ka ba ka neman wani hukunci a wani wuri ba daga cikinsu ba ba ka neman mata falala a wani wuri ba cikin qur'ani ko hadisi ba amma in har qur'ani da hadisi ba su wadace ka to kai manzo Allah ba ka tare haka wasu kuma ne suka fassara waɗansu kuma suka ce a taganni daga rera karatun qur'ani to a taganni din kuma shine kyautata sauti mutumin da ya iya murya mai daɗi sai kin mai daɗi da gangan mutumin da ya iya koya inda ya samu malami sai girman kai ya hana ya je wajen malami ya koya ya tsaya yana yin karatun Qur'ani kamar yadda ake cewa wajen na aba ana kaza da kai falo ya tsaya yana karanta Qur'ani da yaran gidansu wannan kuskure ba a san karanta Qur'ani da Hausa karanta shi daga larabcinsa, inda an zanna Qur'ana a Arabiya la'alla tattaba, ba a san karanta shi da Yarbanci da wani yare daban, so ake karanta shi bi lisanin Arabiyyin mubin, da tataccen harshe na Larabci. Haka ake san Qur'ani, ma'ana karatun Al-Qur'ani da Hausa kamar yake nan. Wato wajen harufa ba ka iya furta sai da shi, ba ka iya kawo ka hakarin mai ruwa da ita da ka duk kana ce musu ka mitari ma kalaka, haka Hausa ce wannan. Ro ba ka iya furta harafin ro, sai dai ka ce ga, ba ka iya furta harafin ainun, sai dai ka ce masa a, ba ka bambance shi da alhamda ko alunisa shi. Baka yi bambance tsakanin ha, haka da muke nan da ha, alhamdu da kuma alayhim, baka yi bambance tsakanin ha da ha, kaga wannan da Hausa take yi. To kuma ka zo rerawar ma daga ji kawai Hausa ce zan sa. Alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kaga wannan Hausa ce kawai. Hausa ce tsantsa, baka kasuka abin da baka girma da Qur'ani yadda ya kamata ka girma. So ake ka fitar da harufa yadda su a larabci. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, ko wani abu makamancin haka, daidai da haka ko sama da haka wajen daɗi. Haka ake son kai. Na wanda na faɗa misali ne, ba shi ne makullar daɗin ba, amma misali ne. Sajjidu wa qaribu, ku kwatanta abinda ake so a kwatanta. Ina ba ta mahinta, amma mutum ya zo ya yi karatu irin wannan na Hausa ɗin wanda muke yi da gaskiya larura ce, wanda larura ce sosai da sosai. Idan mutum ya samu malami ya kamata ya koyi karatu sosai da sosai, wanda yake da larabci ake, waɗanda zai ɗauka kakala ne, ba yi kakala ba ne ba, Qur'ani ne ya zo a larabci, kai kuma sai ka hausantar da shi, ko ka yarbantar da shi, ko ka mayar da shi fulatanci. Ko da ba Allah da mafi karatu da shi, shi ba ya iya furta harafinsa, duk sa sha ake ce masa inna fi khalqi samawati. So idan mutum yaransa an yi koya ya kasa, to kaga wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, da akali da haka Allah ya ce shi haka, ba ya malami ya rasa ba, amma akwai wanda inda zai samu malami zai iya. To amma shi yana ganin shi ya haddace Al-Qur'ani, ya da fari, ya yi wane ne, ya zama gwani, yanzu ya je wani yana karanta masa wani tajwidi ko wani akan nuna sakin da tajwidi, shi ba zai wannan ba. To kaga wannan girman kai ne kawai, girman kai ne. Mutum yana da daman ya koya ne, ya ji koya, da haka sai a kiyaye. Ma'ana ya ta ganna yuhassiru sautahu bil Qur'an, kaga ya fassara maka, ya kyautata sautinsa da Al-Qur'ani mai girma. Hadisi na 1015, wancan na 1014 kenan. Hadisi na 1015, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود كما ذكر الله يا سيدني اقرأ علي القرآن كرنتا من القرآن منا فقلت سنتي يا رسول الله أقرأ عليك وعليك منزل ينزل كذا كرنتا القرآن باين كما كأك سوكروا وإن كرنتا مكا أنمي كما كنت قال سيمن ذا الله إني أحب أن أسمعه من غيري إنا سإنديه لقبائكم ونبانيبا فقرأت عليه سورة النساء سينا فالو من سكراتون سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية هر نزوزها قوانا آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أبدا آية تكتوا فكيف يا هال متانيز كسنتي إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا مقوتا الأمة مكاومة ميشيدرتا وجئنا بك كيكم وانا النبي مكزود كي ala haula shahida, ka zanto mai shaida akan waɗannan al'umman na yanzu, yaya jama'a za su zama a wannan lokaci. Yayin da na zo nan, kawai da sai manzo Allah ce hasbuka al'ana, ya ishe ka, ya isa haka. Faltafattu ilai, Ibn Mas'ud ce sai na waiwaya ina kallon annabi, fa iza aynahu tadrifani, sai ga idanunsa suna fitar da hawaye, saboda yadda wannan aya ta ratsa shi da ya ji ta daga bakin Abu Musa al-Ash'ari. Muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. A nan gurin Imam an-Nawawi yana so ya ce wannan ita ce hujjar sa cewa ya halatta ka cewa wani karanta ma al-Qur'ani, kuma idan ka sake karanta kai kuma za ka tsaya, dan da manzo Allah ya ce Abdullahi bin Mas'ud karanta min, sai ya tsaya. aka faro tun daga farkon suratul nisa har zuwa ga kafa yanzu na min kulli ummatin bi shahidin waje ina duka ala haula'i shahida akwa wannan aya sannan manzo Allah ce ya sa ka yi haka alkin shi kuma idan wanda yake karanta mun yace ya isa haka kuma sai ka zo da haka to sai mu takaita anan gurin wannan kadan kenan daga cikin bangalori da suke da alaka da falalar alqur'ani sauran bangalorin ma ta ci akan su daga darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa zaman dare Allah ya ba mu dada wannan muke kuskure Allah ya yafi mana kafin Allah kuma na haka ce qur'ani har na rubuta shi da Allah ina so karatu na in dinga yin sa da tawhidi da ka'idoji da kuma qira'a da haka a ba ni shawarwarin yadda zan canza karatun domin dalili kaza kaza kamar yadda ya faɗa zuwa kan abinda za ka ci ne ka samu malamin da ya iya karatun alqur'ani ya ba ka lokacin da zai ga zuwa maka tunda kai ka haddace qur'ani abin mai sauki ne ba za ka ɗauki lokaci ba za ka iya tajwidi tajwidi abu guda biyu ne abu na farko tajwidi a ilmance abu na biyu tajwidi a aikace tajwidi a ilmance shine a tambaye ka menene akamun dole sakina wata mini ka faɗa idgami da izhari da ilabi da ikhfai ka kawo harfan kawai kace-kacen maddi duka iya kawowa to wannan ba shine mafi muhimmanci ba duk da cewa yana da muhimmanci amma mafi muhimmanci shine na biyan tajwidi a aikace daidai idan kana karatu kana da zantar makarijar huruf da sifatul huruf ko da idan an tambaye ka kila ba za ka iya kidaya su da hannu ba amma a aikace kana yi to wannan shine ke da muhimmanci kuma ina tabbatar maka dan in zaka gyara karatun ka na alqur'ani ka iya da tajwidi baka da bukatar dogon lokaci irin wanda yanzu fara shigan alqur'ani zai zo fara kai Allah ya riga baka bayo ka haddace alqur'ani dan haka sai kai amfani da wannan damar ka samu malami da yake da wannan lokaci wanda zai baka wanda ya iya karatun alqur'ani ya koye shi sosai ya san shi sosai da sosai daga cikin kano Allah ya masa albarka akwai masana alqur'ani da yawan gaske to ya danganta kuma lokaci dan kila koda wani din yana da ilimin da zai bayar da kuma lokacin karatun ya danganta daga wani zuwa wani amma daga cikin yan uwa misali wanda na san lalle lalle sun san qur'ani kuma sun iya karatunsa kaga malam Nasir ya haya yana malam Nasir ya haya malam Abdullahi Fakir sun yi nace malam Muhammad Nazifi na ciki dukkan waɗannan sun yi karatu a kulliyatul qur'an sun karanta alqur'ani da kirawoyinsa guda goma kuma sun yi tsarin karatu irin wanda kai na azo to da sauran waɗansu yan uwa waɗanda suke ɗaiɗaiku waɗanda idan ka same su suka baka lokaci ko shakka babu na tabbatar ina maka bisharar cewa ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba za ka iya tafiya kawai dai samun malami din shine muhimmi ya kuma baka lokaci kai kuma ka dazunci lokacin ka sa kanka za ka yi insha Allah Allah zai taimake ka wannan shi da Allah a faɗakar da mutane domin saboda ba sa daraja malaman Qur'ani kamar yadda suke daraja malaman boko wannan ita ma matsala ce da ta shafi da yawa daga cikin al'ummar musulmi sai da ba maganin malamin addini da kima irin yadda muke kimanta malamin boko shi malamin boko ana ganin shi ne ya cancanta a kula da komai nashi amma malamin addini ba lallai bane a kula da shi yanzu idan ka ɗauki malamai guda biyu a gidanka dukkansu suna wa yaranka irin extra lesson din nan a gida ɗaya daga ciki ya zo na karantar da su lissafi da English ɗaya ya zanto yana karantar da su Qur'ani da hadisi to kila za ka samu wanda ke karantar da lissafi da harshen turanci din nan a iya ba shi 5,000 a wata 6,000-7,000 a kwanakin da yake zuwa yi amma da wuya ka ga wanda zai tsaki malamin addini yana ba shi daidai da abin da yake biyo malamin boko aikata abin da kake nuna wa shi ne shi wannan bokon ya fi Qur'ani kima kai a wurinka Allah kalli dai ke ka fi so ɗanka ya iya sama da wancan to wannan ba karamar hasara ba ce ba karamar taɓewa ba ce bai zanto haka za mu gudanar da rayuwa shi ya sa kuke ganin ƴaƴan ba sa yin albarka kuma gidajenmu albarkar da ke cikinsu suna raguwa saboda mu ne muka ɗauka cewa albarka tana cikin wani abu daban ba da shafin Allah ba ba cewa mutum kare ya boko ba ko kare ya ilimin zamani ba, amma yadda za ka biyo ilimin zamani kima da daraja, to kuma ka biyo ilimin addini kima da daraja. Ilimin boko da na zamani, wannan ilimi ne na gina duniya, ba zai taimaka maka wajen ansa tambaya ɗaya cikin tambayoyin da za a yi maka alƙabari. Ilimin addini shine abin da zai baka damar ansa tambayoyin cikin kabari ka tsira a gaban Allah ranar kiyama. Ilimin zamani ribar sa a nan gidan duniya ce lokacin da kake rayuwa, kai aiki a rika baka albashi a karkashin wata cibiya ko ka kafa wani kamfani na gudanar da rayuwarka cikin tsafta, ka ji daɗi ka more, kai gida kai mota ka je Ingila ka je Jamus ka je America ka je Dubai da iso, kuma sai ka je ta Saudiya kai kuma radan sai ka dai zurban da ka dauko sannan ka dawo gida. Duk wannan zaka more ka samu wannan abubuwa. To kuma amma ilimin addini kuma shine ta rayuwa ta alhayatul abadiyya, rayuwar da take farawa daga lokacin da aka zare rai daga jikinka zuwa lokacin da bayi da karfi. To kaga ya kamata mu lura da wannan. Wato da abin da nake so in kai gare ki ƴan uwa, mu din a kasar Hausa kala biyu ne, ko waɗanda suka fahimci addini a gargajiyance, wato suka ɗauka shi kan shi karatun boko ɗin zunubi ne, koyan kowane harafi ɗaya ma shiga cikin wuta ne da sauran waɗansu abubuwa makamanta. Saboda haka za su yi karatu ne na allo tsantsa ko karatun ilimin mutum bayani, in kuma ya karatun ilimin su zuwa iziya ya ƙare, ko da sala sai Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ne daga nan ya ƙare. To wannan kashi ɗaya daga cikin mukin, ko kuma ƴan boko zalla irin wanda malam na Ibn Sulaiman wali ke cewa ƴan boko a gida, waɗanda su kuma suna ganin karatun addinin ma ƙawayanci ne. Sai ka sa ɗanka ana karantar da shi wani al'arabiyyatul jadida ta Najeriya wani bari da biba, wannan duk ƙawayanci ne, gidajenci ne da rashin aiki ne. Sai dai kuma tunda mun gaji abin kamar wata kalta ce tamu ma ɗan rike sama-sama a cigaba da yi. Amma dai muhimmin shi ne wannan boko wanda za a gina duniya a kai. To waɗannan jinsunan mutane guda biyu su suka daƙilar da ƙasar Hausa suka hana ta cigaba, kuma gwargwadon yadda suke da tasiri a rayuwar ƙasar Hausa, gwargwadon yadda ƙasar Hausa za ta daƙilewa a baya. Ɗan bokon da ba ruwan shi da addini da mai addinin da ya fahimce shi a gargajiyance, waɗannan su suka kashe ƙasar Hausa, suka sa mabarata suka yi yawa a cikinta, maroƙa suka yi yawa a cikinta, masu tumatanci suka yi yawa a cikinta. Amma daga lokacin da za a farfaɗo mai addini da yake karatun addini kar ya yadda dukiyarsa ta nuna masa cewa akwai faɗa tsakanin karatun addini da kuma cigaban zamani. Mai boko kar ya taɓa ɗaukan cewa wai boko kaɗai zai sa a samu tsira ba tare da an garwaye shi da addini ba, ba tare da Allah ya ji annabi ya ce ba. To shi kenan an riga an samu tsira kenan. Dan mai boko za ka bokonsa baya hana shi sallah, baya hana shi azumi, baya hana shi zakka, baya hana shi aikin hajji, baya hana shi hatan Qur'ani. Zai yi aikinsa kafin ya fita aikin sa, bayan sallah kuma zai tsaya ya buɗe Qur'ani ya karanta, izu dai izu biyu gurgudan yadda ya iya, kuma yana ci gaba da yi. Shi kuma wanda ya karanta addinin ya yi zurfi a addinin zai yi yaƙi da jahilci a harkar boko, ko yaya ya kasance ya san wani abu yana kama daga ba za a layin ce masa ba. Wai ka samu mutum ya iya biyan duka kowane ɗari bisa ɗari, wani abu ne mai wahala. A cikin mutum dubu kila ka samu ɗaya wanda ya iya komai, wannan ɗaiɗaiku ne ba a kiyasi a kan kaso da yake mafi karanci cikin jama'a shi ne wanda zai iya wannan. Amma lallai ya zanto ka zama ka kware a boko kwarewa mai yawan gaske, ka yi zurfi a karatun boko, ka faɗa da ba wai samun takarda ce da ka zama a ka san abin a ilmantin ana tattauna da kai, za ka iya kare kimar takarda ce da ka an tattauna da kai an ce wannan degree holder ne, to a tabbatar degree holder ne kan wannan abin da ya karanta ya san shi, ya an ce kaza ne kaza ne, duk abin da ka karanta ya zanto baka takkar tattauna da kai a kai. To kuma amma tare da haka kuma kana lura da addininka, kana da rubuta addininka, kaga wannan ake bukata. Amma dai abinda wannan dan uwa ya faɗa wannan shine galibin abinda yake faruwa. Wato zaka samu cewa in aka ce yara suna makarantu biyu ta boko da safe ta islamiyya da yamma, to ta boko dan fa ita iyaye suke bai muhimmanci sama da ta islamiyya, ba a yin tafiya da an yi hutun islamiyya ba a yi hutun boko ba, amma da an yi hutun boko ba a tuntuɓar malamin islamiyya in yara za su yi tafiya tunda dai ana hutu, to wannan dama shine karatu. Shi yasa duk masu karatun islamiyya za su zama karatun suna samun gibi an yi hutu a mai makarantun boko, amma ba lalle bane ba dan an yi hutu a makarantun boko, so ko a makarantun islamiya kuma su malaman boko su da yara ba su yi ba, sai an yi tsada da su suna yin hutu islamiya. Kaga wannan na farko kenan. Na biyu, kimar malamin da darajar malamin. Idan za a koyar da boko kana nemo wanda ya iya ya kware, amma idan kana neman wanda zai karanta da jini sai ya gaba ta yin neman wanda ya kware ba, kawai kamar dai ana neman wanda zai gadin yaran dan kar su faɗa. Sannan na uku, abinda za a biyo shi malamin boko, za a gan shi ya zo a cikin mutunci, yaran kuma suna kimanta, suna kimanta, amma malamin addini din yaran ba sa ganin shi da kima, saboda suna ganin yadda iyayensu suke mu'amalantar malamin, suna ganin yadda suke darajanta malamin. Sannan saboda abinda wancan malamin boko yake samu, shigarsa za a ga tafi kyan shiga sama da wancan malamin addini. Haka tattar haka cikin tsamta, malamin addinin kuma irin shi da kwanza sun ya hayo keke tun daga wani wuri mai nisa kafin ya zo ya iya karantar da yara, don ana hazo dukkan ka ya rikice gaba, saboda haka da ya zo sai ga ba da yakwar jini tsakani da Allah. To waɗannan ababai ba wai na dariya ba ne, ba ababai na ya zami mu gyara, ya zami mu nuna ƴaƴanmu ƙimar littafin Allah shi ne Alƙur'ani, ya zami mu sanar da su albarkar da ke cikin Alƙur'ani. Bambanci tsakanin mutumin da ya Ƙur'ani da wanda bai iya ba, bambanci tsakanin gidan da yake karanta Ƙur'ani da gidan da ba a karanta ba, bambanci tsakanin wanda ya ƙware da wanda bai ƙware ba cikin Alƙur'ani. Ya zami mu tusa wannan ake da aikata ƴaƴanmu su fahimci haka. Suna boko suna arabiyya, suna boko suna karatun Ƙur'ani, suna boko suna haddasa Ƙur'ani, ya zami mu haka. Ina ga wannan shi ne wajibin da ya rataya a wuyan kowa game da yayansa, kuma Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama ya sauke kuma shi. Duk mutumin da ya saka shi bai karanta da yayansa wannan ba ya yi asara, kuma za su tsaya shi da su a gaban Allah gobe kiyama. Ya ce amana yayansa, amana da Allah baka ba ka rike daidai ba, ka wulakantar da ita ka ɗauke ta ba komai ba. Saboda haka yana daga cikin ɓangare na mutunta addinin shi ne mutunta mai karantar da addini. Idan har ka ɗauka malamin addini baya da mutunci, to abinda kake ɗauka shi addini ne bai da mutunci. Don haka sai mu auna wannan maga, sauran mutane ya muke mu'amalarsu, muna girman mutum ne kusan kuka mu'amala gwargwadon abin da yake hannunsa. Wani yana da kuɗi sai mu girmama shi don kuɗi, wani yana da mulki sai mu girmama shi don mulki, wani yana da muƙami a cikin mulki sai mu girmama shi don wannan, wani yana da addini sai mu girmama shi don wannan. Amma da yanzu sun girma wani mu da kawalan ta ko da mu girma addini, abin da muke nufi da kudin da mulkin da siyasa da mukami duk sun fi addini. Haka muka dauka, ko da mun faɗi kishi haka, ayyukan mu ne da gobe sun kare ta, ayyukan mu ne da gobe sun kare ta. Kuma nan gurin nake so in ce su kansu waɗanda suka karanta addini su gana daukar kansu a cikin jama'a matsayin karkata kawai don sun yi karatun addini. Waɗansu sun kai kamar ma kunya suke ji su sun karanta addini, ko baya son ya fito na tarihin sanada na yayi karatun addini, ko so yake a dan ana hira a ce kaza da kaza yi. To wannan girme ne, ka faɗa abin da kai, ka ɗauki kanka da ƙimar ka da daraja, idan baka baiwa kanka daraja ba wanda zai baka daraja. Amma la yukarrimu nafsahu wa la yukarrami, duk wanda bai mutunta kansa ba wanda zai mutunta shi. Ɗaya kenan. Na biyu, ya zanto malamin addinin kar ya ɗauka karantarwa kamar irin wannan ita ce sana'a, yana da wata sana'a da yake cin abinci da ita, ko mun yaya take ko mun kasanta yana da wata sana'a. Amma karantarwa irin wannan ta karantar da addini ba ita ce hakikanin sana'a ba, wannan wani wajibi ne a addinance da ya ɗauka mu kansa yana yi, ba dan abin da mutane za su ba shi ba, su ba shi kasu, ba shi ruwansu, zai yi wannan abin gwargwadon yinsa iyayensa. Amma yana da wani aiki da yake, ko aiki a gwamnati, ko aiki a wani kamfani, ko wata sana'a ta shi ta karan kansa, ko wani kasuwanci da yake shi da kansa, ko da waɗansu ƴan uwansa, abokanansa, amintaccensa, aminansa da suke taimakawa suna yi tare, yana samun manawa. Na uku, kar ya ɗauki bukata wajen tafi ƙarfin kansa. Duk waɗannan ababai idan malamin addini ya rike su ya kwatanta, sai rayu cikin salama. Salama. Abin da gani a wurin wani kake zuwa sai ka samu, in ka samu ko bai hawa ne mai wannan falala Allah ne, in ka rasa kar ka dauka kai gaskiya cikin dan ka rasa ka dan baka hawo mota irin wannan ba mana ka zama ka kanta ce, dan baka yi gida irin wannan ba mana ka zama ka kanta ce. To idan ka dauki addinin da mutunci, to sai ka ƙara baiwa addinin mutunci. Wato shi mutumin a karan kansa wanda ya karanta addini akwai wajibin sa, su kuma jama'a wanda yake raye a cikin su akwai wajibin su, su su yi nasu wajibin shi ma yana ci wajibin, to shine sai abun ya gyaru. dan ta iya wani lokacin ka samu mutanen suna kokarin kwatanta naku wajibi a wani lokacin duk da ya zama kaza amma mutumin shi kuma bai mutunta kansa ba kaga wani yanzu za a yi kuma mutunci ya same shi idan rashin mutunci ya kai gari shi zai kai ya taba addinin da yake kira zuwa gare shi ba a cewa mutum ya zo don yana karantar da addini ya zama mala'ikan da baya kuskure amma so ake ya zanto in za a lissafa mutane goma da suka fi kowa kirki a unguwarsu shi ma dai an sake shi amma in za a lissafa ɗari wata cikin wanda suka fi kowa kirki shi sannan ya zo na ɗari da ɗaya bayan da za a yi da'awa ta makarantar wasu sai tasiri. To wannan dai shi ne abin da yake wajibi wato mu riƙa ji a jikinmu cewa girmama mai karantar da addini ko gare mu ko ga yayanmu ko ga matanmu wani ɓangare ne na girmama addinin mu mutunta shi ɓangare ne na mutunta addinin mu wannan ba ƙaramin abu ba ne. Sannan mu nuna wa 'ya'yanmu haka don su ga mutuncin abin da yake yi wannan ba ƙaramin wato ainihin abu ba ne. Allah ke mana gaban kaza sai mu takaita a kan haka lattin sallar da nirka yin kwana biyu ya bani damar in fahimci akwai buƙatuwar tabarma ina da abu da ranar inda jama'a suke zama tabarman kamar su rabuwa kamar da batun da an gudana amfanin su kuma ina ga cikin mu wanda Allah bai wa baiwa bai kamata a ce mun yi sadaki ba kamata muna rigen gene ya wajen aikata alheri za ka ga ko yaya ka zo sallah a makare za ka ga tabarman sun buko ne shi yasa galibin mutane sun saba ba sai dai su so darduma guda ɗaya to amma idan ka zo darduma kullum kana ɗaukan ta idan ka so ƙatuwar tabarma ka kawo wani ya so ya kawo wani ya so ya kawo ka ga wannan wani abu ne da zai taimaka duk wannan ɓangare ne na nuna cewa eh wato mun ɗauki abin da muke yi da gaske ba wai mun ɗauka ba ne ba yayi ko ba zai yi ba gwargwadon ɗaukar ku da gaske fa gwargwadon ɗaukar ka da gaske gwargwadon ɗaukar ku lako-lako to fa gwargwadon ɗaukar ta ne ma lako amma dai tabarma bai kamata ta gagare mu ba idan an dubi yawan da yadda Allah maɗaukakin sarki ba motoci barkatai da suke zuwa kala-kala duk wata mota da ake yayi alhamdulillah tana zuwa wajen karatu kuma tabarma sallah ta gagare mu ya kamata mu ci tsoron Allah da ya kamata mai rigen alheri wa fi zalika wani yadda na fasul mutanafisun insha Allah kafin sati mai zuwa a ga wani ya kawo daya kamar da manzo Allah ce ta saddaka rajulun bi dinarihi bi dirhamihi bi sa'i ta'amihi wani ya kawo goma ne kawo biyar dai ya kasance tabarmin sun wadata yadda ba sai jama'a sun yi ta jone-jone da 'yan kananan darduma ba idan an zo ta yadda sallar magrib Allah ya kai mana gaban kitabu wassalamu alaikum wa rahmatullahi.